Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa kungiyoyin fararen kula da gwamnatin kasar Faransa ta aike wa jagoran gayyata a jamhuriyar Nijar domin halartar taron kolin kasashen Afirka da Faransa sun yi watsi da wannan gayyata. Sannan za ku ji cewa ɗaruruwan mutane suka gudanar da bikin ranar kula da lafiyar zuciya ta duniya a birnin Abuja, Najeriya, karkashin jagorancin tsohon dan wasan kwallon kafar kasar Kanu Nwanku. Muna kuma tafi da rahoto na musamman da labaran wasanni. Amma bari mu fara da shin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Babban jami'in agaji na Majalisar Dinkin Duniya, Marty Griffiths, a jiya talata ya ce yana tsammanin yunwa ta mamaye yankin Tigray na kasar Habasha, inda shingen yaki ya hana isar da kashi 10 na agaji da ake bukata a yankin da yaki ya daidaita. Griffiths ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters yayin wata hira da cewar bukatunsa masu sauki ne a baiwa manyan motocin kayan agaji damar wucewa, toshe hanyar tasar rai ne da aka kirkira. Za a iya warware wannan ta hanyar daukar matakin gwamnati. Yaki ya barke watanni 10 da suka gabata tsakanin sojojin tarayyar Habasha da dakarun da ke biyayya ga kungiyar 'yan tawayen Tigray wanda ke da iko da Tigray. Dubban mutane sun mutu, kana kuma an tilastawa mutane da dama da suka kai sama da miliyan 2 barin gidajensu. Mun yi hasashen cewar akwai mutane 400,000 da ke cikin matsalar rashin abinci, waɗanda ke cikin haɗarin yunwa. Kuma hasashen shine idan babu taimako da ya isa gare su za su iya shiga cikin yunwa, a cewar Grifton, yayin da yake magana game da kiyasin Majalisar Dinkin Duniya a watan Yuni. Dole ne in ɗauka cewar wani abu makamancin haka yana faruwa. Yana da wahala a san ainihin abin da ke faruwa a cikin Tigray saboda toshe kai agaji da aka yi da rashin man fetur, tsabar kuɗi da manyan motoci. Kwana guda bayan gabatar da rahoton bincikensu game da ƙarshen yakin Afghanistan da barazanar ta'addanci da za ta iya tasowa daga ƙasar, manyan jami'an sojin Amurka a yau Laraba za su isa majalisar ƙasar ta Capitol Hill don ba da shaida gaban wani kwamitin majalisar game da ƙarshen yakin da ya kwashe shekaru 20. Sakataren tsaro Lloyd Austin, shugaban harsan ma'aikata General Mark Milley da General Kenneth Frank McKenzie, kwamandan tsakiya na Amurka, duk za su bayyana a gaban kwamitin ayyukan majalisar. A zaman da aka yi a ranar Talata a gaban kwamitin ayyukan soji na Majalisar Dattawa, 'yan majalisar sun yaba da shawarar kawo ƙarshen yaƙi mafi tsawo a ƙasar tare da yin Allah wadai da kwanakinsa na ƙarshe a matsayin abin takaici. Austin ya yi bayani a kan ficewar dakarun Amurka, yana mai cewar duk da an samu matsala amma ya tafi daidai gwargwado, kuma babu wata rundunar soji da za ta iya yin fiye da hakan. Shine jigilar mutane mafi girma a tarihin Amurka, kuma an yi jigilar mutane cikin kwanaki 17 kacal. Ya kuma shaida wa mambobin kwamitin cewar an shirya kwashe kimanin mutane 70,000 zuwa 80,000 ne, amma daga bisani an kwashe kimanin sama da mutane 124. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Har ba makami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi ya haɗa da wani sabon makami mai linzami, a cewar kafar yaɗa labarai ta ƙasar a yau Laraba. gwajin farko na kasar na wani sabon makami mai linzami da zai kara wani bangare da ba iya hasashe ba a cikin manyan makamai da ke fadada. Kamfanin dillancin labarai na Korea ta Arewa ya buga hotunan sa na farko na makamin mai linzami wanda aka yi wa lakabi da Hosung 8 wanda aka harba a ranar Talata a sararin Samaniya da sanyin safiya mai cike da giragizai a cikin lardin Jang na arewacin Korea ta Arewa. Rahoton KCNA ya yi ikrarin gwajin ya yi nasara. Ya kara da cewar makamin yana daya daga cikin manyan ayyuka biyar na shirin tsaro na shekaru biyar da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya bayyana a wani babban taro na siyasa a watan Janairu. Gwajin ya tabbatar da inganci da sahihanci na makamin mai linzami a sashen aiki da kuma fasahar aikin sa gami da tashi da nisan zango da makamin kan iya kaiwa. Fumio Kishida yana gabda zama Firaministan Japan na gaba bayan zabansa a yau Laraba a matsayin shugaban jam'iyya da ta dade tana mulkin kasar. Kishida mai shekaru 64 wanda tsohon ministan harkokin waje ne ya kayar da ministan allurar rigakafi Taro Kono a zagaye na biyu na zaben shugabannin jam'iyyun Liberal Democratic Party da aka gudanar a otel din Tokyo. Kushida da Kona sun tsallake zuwa zagaye na biyu bayan daga cikin su babu wanda ya sami rinjayen ƙuri'u a zagaye na farko, inda Kushida da ƙyar ya kayar da Kona da ƙuri'u 256, shi kuwa yana da ƙuri'u 255. Kona fitaccen ɗan siyasa da ba shi da ƙwarewar mulki, shi ne babban ɗan takara a zaben jin ra'ayoyin masu jefa ƙuri'a, amma Kushida ya sami goyon bayan 'yan majalisar LDP. Watakila Kushida ya zama sabon firaministan Japan lokacin da cikakkiyar majalisar dokoki za ta yi zamanta a ranar Litinin mai zuwa 4 ga watan Oktoba don yin zaɓe a hukumance kan wanda zai mai gurbin firaminista Yoshide Suga. Zai kasance kan mukamin ne wata ɗaya kacal kafin ya jagoranci jam'iyyar a babban zaben da za a yi a ranar 28 ga watan Nuwamba. Firaministan Sweden ya miƙa ta'aziyya a yayin da kuma ministan harkokin cikin gida ya ce gwamnati tana taimakawa wajen bincike bayan fashewa da gobara a wani jerin gidaje na Göteborg da safiyar jiya Talata, inda mutane akalla 20 suka jikkata. Jami'an agajin gaggawa sun ce an sanar da su fashewar kafin karfe 5 na sanyin safiya a gogon yankin a gundumar Andela da ke tsakiyar Göteborg, birni na biyu mafi girma a Sweden. Gobarar ta bazu zuwa rukunoni da dama na ginin, kuma masu ba da agajin gaggawa sun ceci mutane da yawa, akalla mutane 16 aka kai asibiti. Ma'aikatan kashe gobara sun yi fama da harsunan wutar na tsawon sa'o'i da dama. A wani taro na manema labarai a Stockholm, Prime Minister Stefan Löfven da ministan harkokin cikin gida Mikael Damberg sun tattauna lamarin, yana mai cewa irin wannan lamarin babban abin damuwa ne ga gwamnatin kasar.
To a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar, kungiyoyin fararen hula da gwamnatin kasar Faransa ta aike wa goron gayyata domin halartar taron kolin kasashen Afirka da Faransa, wanda ake sa ran gudanarwa daga ranar 7 zuwa 9 ga watan Oktoban da ke tafe a garin Montpellier. Sun yi watsi da wannan gayyata da shugaba Emmanuel Macron ke fatan ganin ta taimaka wajen wanke kasarsa daga zargin bullo da sabon salon mulkin mallaka. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Mun Burma ya aika mana da ƙarin bayani.
Taron kolin kasashen nahiyar Afirka da Faransa, wato Sommet France Afrique, haduwa ce da ta samo asali a 1973 inda shugabannin kasashen Afirka da takwaransu na Faransa ke bitar hulɗa da ke tsakanin wannan nahiya da kasar ta Faransa ta yadda bangarorin biyu za su ci moriyar wannan dangantaka sai dai wannan taro ya janyo wa Faransa bakin jini a wajen jama'a saboda zarginta da fakewa da shi don tusawa shugabannin Afirka manufofin da ba sa ciyar da nahiyar gaba Malam Michael Zodi shine shugaban reshen kungiyar TLP International a Niger
aka ce mun samu inkin kanmu amma kas mun gano har yanzu inkin kanmu bamu samu shi ba tun da har yanzu komai da kuke gani cikin kasashen mu shi zai ke wanga mali abinda mali yake nan gari ba daidai bane kuma ake ba daidai bane kun muna so mu yi abu sai mun shawara da France France zai ke mu ku tai ku yi kamar Africa yaran shi ne shi zai ke musu abinda yake musu dadi
kenan wannan suka da hulɗar France Africa kuma Africa France ta janyo wa Faransa yasa shugaba Macron gayyatar kungiyoyin fararen hula cikin su har da TLP a matsayin yan kallo sai dai sun ce akai kasuwa
sun gano wadannan shugaban kasashen Afirka nan ba su da goyon bayan al'ummar su saboda shine suka ce yanzu an fara hula za a kirayo to an hula ma kuma sun san yadda tarihin duniya ma yake ba su yarda a janyo su ake musu a ku zo tare da ku ne za a yi wannan cikin goren gayyata babu wurin da akwatanta muna ga program ba kuma aka ce in mun zo ba mu da inkin magana mun zo dai an kallo ne a can muka ce wannan abu ba mu yarda shi ba ba mu iya zuwa a Faransa
to amma ra'ayoyi sun sha bamban game da wannan batu domin shugaban kungiyar halar hula ta droit humanitaire développement de acheter Afrique Kabir Isa na ganin halartar wannan taro na Montpellier ya fi rashin sa amfani ga al'ummomin Afirka
wanda ke magana ta hayar demokrasi yana magana dialogue a tattauna asasan ta ai idan an ka zo wannan taro dama ce an ka ba mu ta mu yan kungiyar waran kullu mu zo abin da muke ganin cewa bai yi ba kuma mu kawo hujjoji kuma mu ba da hanyar bi kuma mu kwatanta abin da muke so zuwa ga shugabannin kasashen ko abin da muke so irin hulɗar da muke so mu yi ita waran shi ta yi da sauran kasashe na Afirka wannan shine magana amma kaurace mu taro wannan ba zai aihu alheri ba kuma za a bayyana juna ba akan haka sai dai kullu ana tahi ana dawowa
taron France Africa wanda ke gudana ainihi a Faransa ya canza suna zuwa Africa France bayan da a shekarun baya aka rinka yi wa abin fasara da wani sabon salon mulkin mallaka labarin da yasa aka fara karbar bakuncin sa a tsakanin biranen Faransa da na kasashen Afirka sai dai duk da haka masu rajin kare haƙƙin jama'a na kushe wannan taro saboda cewar su hanya ce ta neman yin kakagida da arzikin da Allah ya hore wa nahiyar Afirka a bana kungiyar tunon lafashi da wasu kawayenta sun kudiri aniyar shirya nasu taron da zammar warware dukkan shawarwarin da taron Montpellier zai shirya in ji su Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a yau aka gudanar da bikin ranar zuciya ta duniya wanda majalisar dinkin duniya ta ware don kara wayar da kan al'umma kan sanin muhimmancin tabbatar da lafiyar zuciya bikin wanda ake yi a kowace ranar 29 ga watan Satumba ya samu karbuwa a Najeriya inda a bana dubban mutane ciki har da shahararrun ƴan wasan kwallon kafa da fitattu a harkar nishadi suka fito don tattaki na tsawon kilomita 7.2 wanda tsohon captain din kungiyar kwallon kafar kasar wato Super Eagles Kano Nwankwo ya jagoranta daga Abuja ga rahoton da wakilin Shamsiya Hamza Ibrahim ta aika mana
tattakin wanda aka yi na sama da kilomita 7 ya kuma samu halattar fitattun ƴan Najeriya musamman a fagen wasannin duniya fitattun jarumai kamar ƴan wasan kwallon kafa da fina-finai su ne ke kan gaba wajen gudanar da tattakin da aka yi a Abuja albarkacin ranar lafiyar zuciya ta duniya a gargashin lemar gidauniyar tallafawa masu fama da ciwon zuciya ta Kano Nwankwo Kano Nwankwo wanda tsohon dan wasan kwallon kafar Najeriya ne ya bayyana muhimmancin motsa jiki ga lafiyar zuciya kamar tattaki yin gudu da dai sauransu yana mai cewa za su ringa ba da goyon baya 100% ga irin wannan tattakin don lafiyar jiki baki daya.
We are celebrating World Heart Day. We are creating the awareness to let people know that walk, always walk, or run, or do exercise, and let the heart beat and be healthy.
Wannan tattakin wanda shine karon farko da aka gudanar a Abuja tun bayan fara shi shekaru 4 da suka wuce kuma ya zama kamar dandalin hada kan ƴan Najeriya daga bangarorin kasar daban-daban kamar yanda Raula Usman ta bayyana.
Baki ɗaya da akwai Yarabawa, akwai Yamuran, akwai ƴan Arewa sosai, akwai Fulani, ga munan dai gaba mu yanzu ƴan wannan generation da muna neman haɗin kai ne, ba mu zan rabuwa. Alamun muna son mu haɗa kai ne, ba ka bai da za ka ga taron kawai sai ɗan kudu ne kadai wannan ma mu da muke muka yi rawan sosai ma
kazalika tattakin ya zama wata kafa da aka yi amfani da ita wajen zakulo waɗanda ke fama da matsalolin zuciya dan ba su kulawa kyauta karkashin gidauniyar Kano Wanko tare da haɗin gwiwa wasu gidauniyoyin ba da tallafi irin tasa Aliyu Lawan Usman na daga cikin waɗanda suka shirya tattakin
yanzu magana da muke a kusan mutum 200 da ake sa ran za a fara duba su daga nan zuwa sati ɗaya zuwa sati biyu Allah ya so ya yarda kuma babu kabilar da babu a cikin kasar mu Najeriya kuma abin sha'awa ma sauran kasashe na Afirka suna neman su jawo shi ya taho gare su amma abu ne na taimakon al'umma so duk inda mutum yake a duniya abu ne da za a taimaka mashi
Hawwa Baba Muhammad ta yi ƙari kan muhimmancin kula da lafiyar zuciya
mun fito tare da Kano Heart Foundation mun taka wajen kilomita kusan 10 a garin Abuja saboda faɗakarwa da wayarwa ma al'umma me ye muhimmancin zuciya kuma me ye muhimmancin fitowa a taka a kula da lafiyar jikinka da kuma hakika mafi yawa za ka ga mutum ya kwanta safiya na a ce ya rasu ba tare da wani illa ba ko wani ciwo nan ku hakika kila yana tare da ciwon zuciya bai ma san yana fama da shi ba fitowan ga da muka yi muna kiran ga al'umma su dinga duba lafiyar cikin su ba wai sai larura ta zo ba ko ciwo ta zo musu za su je asibiti su ga ya jikin su yake komai
alƙaliman gidaddiga sun yi nuni da cewa sama da mutane miliyan 8 ke mutuwa sakamakon ciwon zuciya a duk shekara a fadin duniya kuma cutar ita ke kan gaba a cikin cututtukan da ke saurin kisa Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambol zai gabatar mana
Taylor ka fada tana daya daga cikin sana'o'i da matasan arewacin Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar don su dogara da kansu waɗannan matasa dai sukan share kusan yini suna yawo da tela a kafadar su suna karkada almakashi suna neman tufafin dinki kamar yadda nittarar da wani matashi a birnin Ibadan yana yi
Eh Muhammad tukunin tela miki
tela ta kafada ko
eh
to me yasa baka yin tela zama sai kai ta kafada
eh to tabbas da ba bagire gare ne wan zagaya ne muke muna sana'a
tun wani lokaci ne ka fara wannan sana'a ta tela kafada
gaskiya yanzu za a shekara 10 da fara wannan sana'a ba insha Allah
nan Ibadan ka fara ta koko a can arewacin Najeriya
na yi ta nan Ibadan na fara kuma na je Sokoto yana yi
to yanzu idan ka kwatanta tsakanin Sokoto da nan birnin Ibadan ina aka fi samun kuɗi da wannan aiki na
To gaskiya nan ya fi samun kuɗi ko ba gaskiya ba
ai ni kana samun nawa
to za a samu kamar 2,200
ana Ibadan kenan
eh insha Allah
to a Sokoto fa
Sokoto to zan samu kamar 1,300 ko 1,200
kana iya gyara wando nawa ko tago nawa ai ni
to gaskiya dan suna da yawa ko ba gaskiya ba to za su kai kamar guda 100
tago da wando yanzu an aje ma guda 100 kana gyaggyara su kai musu dashi ka wallike kusa kaya dunki inda yake shi
eh insha Allah
to kamar irin wando na jeans irin wadanga na turawa kana iya dunkin su
eh kamar in za a sha ne ba zan iya dunkin su
sha kamar za a rage yawa ki
a rage fadin su haka da sauran su ko za a yanke abin nan
to menene dadin wannan sana'a gare ka
to abinda dadin ta gaskiya nan nake duka lalurori na bakin gurgudu alhamdulillah
awalu ka dade kana wannan aiki na tela
gaskiya mallan najima
ina ka fara wannan aiki
a nan gare Ibadan
me baka sha'awar shiga wannan aiki na tela ka fada
gaskiya ba sha'awa ba ashin aiki na sanita ashin wata sana'a ya sanita
can farko ka taba gwada wata sana'a ba ta yi ba
na yi shoemaker nigga atila sai sai bushi ka na kawo shi ne kawo tela yamma ran kawo tela dan
to me yasa kai zabiyan tela ka fada baka dai ta zama waje daya ba
gaskiya ban da hilin shago kumbin da halin sai ne yamma ran kawo tela ka fada wannan ga wata sai gare ne
kuma tana da yamma bukata
gaskiya alhamdulillah
kamar da me ka taba yi cikin tela ka fada
tela ka fada gaskiya na yi aure ciki na sai hilin gida kuma wallahi na yi suna ciki kuma can nika cikin kashe cikin Ruwa ta kan tsaba cikin nake ji. A ga alhamdulillah.
Ka taba koya ma wani wannan aiki na tilka fada?
Na taba.
Tun nawa ka koya ma?
Uku ne koya ma.
Dawa dawa.
Akwai Biliya, akwai Musa, akwai Basiru.
To yanzu suna ina?
Yanzu suna gida amma ba su daina ba suna sanin ya yanzu.
Ai yanzu suna wannan aiki?
Ai yanzu suna yi gaskiya.
To yanzu cikin yaranka ko akwai wanda ka koya ma wannan aiki?
Wanda hawa.
Eh
gaskiya
abu kuma ba fata
haka fasa tu yi wannan
gaskiya ban wata
saboda mi
wato gaskiya ko wala gareta
kai ai gashi kana yi
dole ta wallahi
su baka san su yi
gaskiya ba san su
Sufyan Malam Sufyan a wannan gari ka fara wannan aiki na talaka fada
gaskiya anan garin na fara aiki talaka fada
na Ibadan
na Ibadan kware
a lokacin da kana arewacin Najeriya baka taba yi ba
gaskiya ban taba yi ba in ba anan ba
to wai koya ma wannan aiki
wanda ya koya ma aikin tela alata uki
a lokacin da ka koyi wannan sana'a ta tela dinki me kake yi kafin ka koyi wannan aikin
gaskiya wannan dai ta nufi yanta da ita
baka taba yin wata sana'a ba
gaskiya ban taba ba
anan Ibadan san
anan Ibadan san ban taba yi ba
sai dai wannan tela ta
sai wannan tela ta kawada
a ina da ina hake zuwa kana wannan aiki na tela ka fada
anan ganin dai na nake aikin tela ka fada
a cikin birnin Ibadan ko
eh
to wadanne unguwanni ne kake zuwa a cikin birnin Ibadan
ina zuwa nan gate da uwaru da adugu ce nake zuwa aikin tela ka fada
kullun
kullun saya
to yanzu kullun kana samu nawa a wadannan unguwanni
alal misali zan iya samu 3,000, 4,000, 2,000
akwai wahala ga wannan sana'a
gaskiya akwai wahala ga
to menene ne wahalar wannan sana'a
rashin sana'a yi da ba mu canza sana'a da zamu yi ba ba mu da sana'a da zamu
to ya baton yawo don ana ce muku kafa mai tafiya
yau kan gaskiya akwai siri ai ta hankuri
kamar ayi ne kana cin kilomita nawa
to gaskiya malam basa alidi ba gaskiya yawan da muka yi gaskiya yana da yawa sosai
tunda kana tafiya kamar da safe zuwa yamma ko
insha Allah
kana ta neman mai son a mishi dinki da tela
kwarai kwarai
kana tunawa da lokacin da ka taba zuwa wajen neman aiki baka samu ba
gaskiya ban taba ba ban taba zuwa neman aiki ban samu ba
wato za ka samu koda kadan ne
insha Allah in dai wannan sana'a ce
wace rana ce ba za ka manta ba inda ka fita aiki ka samu kuɗi da yawa
to gaskiya irin Lahadi Narba zan iya shiga garin in samu kuɗi da yawa da Asabar kuma rana uku kenan
to wace rana ce ba ku samu kuɗi
tana daurewa ka san yinin Juma'a kaddacin lokaci na zamu iya dawo da wuri
ka taba koya ma wani wannan aiki kai ma
gaskiya na taba
duk waɗanda ka koya musu nan suna
aiki to mutum guda ya bar aiki ya kama kabu kabu mutum guda ko yana nan yana mutum biyu ne koya ma aiki
to cikin yaranka kana son wani ya gare ka
gaskiya ba na so
ka taba koya ma cikin yaranka wani aiki
ba ko koya musu wannan aiki ba
cikin ƴan uwanka akwai mai yin wannan aiki na telaka fada
akwai masu aikin telaka fada
amma son kai nawa
son kai mutum uku
a takaice ma me yasa ka zabi telaka fada
rashin sana'a yi shi yasa mun ka zabi telaka fada
to baka taba gwada ko wace irin sana'a ba
gaskiya ban taba gwada ba
dai wannan tela
dai wannan gaskiya dadin wannan sana'a duk dai abu ya tashi haka na biyan bukata muna biyan bukata gare mun samu jari gare mun yi aure mun dai wasu bukatoci na daban dai masu muhimmanci
to menene wahalar sa
wahalar sa wahalar yawon da muke ko a wushin muna ba mu nan shine wahalar ta da ka dauke ka fada
sagira Abdullahi to aikin tela ka fada muna yi ne gaskiya sosai kuma alhamdulillah duk da yanayin da muke dai ciki muna yi alhamdulillah tunda muna ci muna sha a ciki kuma muna biyan bukata dai bakin gurgudu da take biya muna biyan ta insha Allah ya amma dai yana da wahala yawo gaskiya bakin gurgudu gaskiya kuma dai alhamdulillah ko da muka dama yin sa nan kasuwancin dai muna son mu yi shi amma harshen jari ne gaskiya shi yasa ba mu son mu yi shi inda muna jari kan muna canza sana'a gaskiya
to ka taba yin tunanin ka canza wata sana'a ka bar wannan ta telaka fada
ni a kullum idan nake tashi kuma idan nake kwanza gaskiya ta yin canza sana'a
to me ya hana maka canza
babu kudi ina akwai kudi gaskiya zan iya canza sana'a sosai
yanzu kamar a ce a tambaye ka kamar nawa kake bukata na jari domin ka bar wannan sana'a ta telaka fada nawa zaka ci
iya duka abin da Allah ya sa ni samu zan iya yi shi zan iya manage shi
kana son kamar 50,000 ko 100 ko 80 ko 70
to ko 100 dai an kama bana ma zan iya manage haka
idan an baka naira 100,000 yanzu sana'a me zaka yi
sana'a ga sunan kala kala zan iya yi ga
ba mu kadan daga cikin abin da zaka yi
to zan iya sai da rububi kuma zan iya sai da wake zan iya sai da shinkafa haka wanda ake yi ta gida haka zan iya sai da kuma tanka haka ina da dukkan kasuwancin zan iya yi saboda akwai mutanen wasu kuma suke yi nan da yawa kuma mun saba da su sosai muna aikin da muna
yanzu tun lokacin da ka fara wannan telaka fada baka taba hada kudi sun haka 100,000 ba
ta ba gaskiya
to 50,000 ha
to yana dan taba can ba a rasa ba gaskiya
tayiru ayuba ya shafar ma eh tabbas ni ma aikin telaka fada nake
to abin da yasa na zabe shi tunda na tashi magazai na cin mu suna yi da na cin mu suna yi ni ma doko ne sun ka bani sana'a na ci gaba da yi
kuma wannan aikin telaka fada yana biya ma bukatunka
eh to sai na biya bakin gurgudu gaskiya dan sai dai a ce alhamdulillah dan duk wata lalura ta dan tashi ana zo ai a dan samu ai lalura da su da sana'a
kamar bancin kai da magazayin ka akwai wani mai aikin telaka fada a cikin iyalanku
a'a bayan magazai na sai ni babu kowa
kai kana son ƴaƴan ka su gade ka ga wannan aiki na telaka fada
gaskiya ba na so
me yasa
to dan gaskiya ba wani armashi a gare ta ba gaskiya dan ba aikin telaka fada aiki ne na wahala sosai ko ba gaskiya ba dan ni kullum ba ka rakwanci hankali idan ka ci hituwa za ka yi wurin shi sannan ga yawo ya yawa ka gani shi yasa ban sha'awa na ba na su yi wannan wannan sana'ar.
Me kake so na bayan ka soyi?
To, na bayana ina son dai misali da san samu na ne, suna gida suna wani kasuwanci haka ko kuma noma na aikace-aikace na gidaje ciki.
To makaranta ba?
Eh, kuma sannan ina buƙatar su yi makaranta su yi karatu sosai. Ta ta boko da ta arbiya idan ta samu da ana iya buƙata.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger, kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Tsohon ɗan wasan Ghana John Tunstall ya yi kira ga hukumar ƙwallon ƙasar ta Ghana da ba masu koyar da ƙwallo ɗin na cikin gida damar koyar da Black Stars da yake akwai su birjik cikin ƙasar. A kwanan bayan ne hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana ta sallami Sike Akuno a dalilin rashin haskawan Black Stars a wasannin fiddagwani na shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. An dai sallami tsohon kaftin ɗin na Black Stars ne tare da mataimakinsa, abin da ya sa aka ɗauko sabon mai koyarwa. An baiwa wani kwamitin mutum uku aikin samun sabon kocin waɗanda sun ka dace da Milovan Rajovic wadda ya taɓa koyar da Black Stars ɗin na Ghana. Game da abin da tsohon ɗan wasan na baya na Fulham ya yi ce ne masu koyarwan na gida za su iya yin aikin na koyar da Black Stars in an ba su dama. Masu koyarwan na gida na da dama mai girma kuma suna da shafi mai girma da za su bayar, saboda da dama a cikin suna kokari ainihin. Alal misali akwai Odati Lamti, akwai Didi Dramani wanda ke aikinsa a waje, Galaye Kingston da Godwin Atram, Audu Isaka da ma tsohon kocin ɗin Black Stars Kwesi Appiah duk za su iya yin wannan aiki kamar yadda ake bukata. Dan wasan gaba na kasar Ghana ya ci kyautan gol wato zura kwallo a raga na watan Augusta a ligin din kasar Poland. Mai shekaru 24 ya jefa kwallo mafi sha'awa wadda ya taimaka wa Wolfsburg Krakow ta yi nasara mai dadi akan ganne Kolegna a wasan ligin din Poland watan jiya. Wannan bajinta da yayi yayi wa dandalin sada zumunci ba zata kasancewa a watan da ya gabata ya lashe kyautar dan wasan wannan wata, sai gashi ya kuma lashe wani kyautar wadda ya zira kwallo mafi kyau na wata da ke biye. Babban mai koyarwan kasar Zimbabwe Norman Mapeza ya fitar da sunayen na 'yan wasan da za su yi artabu a gumurzun fiddagwani na gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 da kasar za ta yi da kasar Ghana a sabon wata. The Warriors za su fafata da Black Stars sau biyu na farko a ranar 9 ga watan Oktoba a Cape Coast Stadium, sai karawa ta biyu a ranar 12 ga watan na Oktoba shekara ta 2021 a National Sports Stadium da ke a birnin Harare. Mapeza da kwanan nan ya maye gurbin ɗan kasar Croatia da fara Draskov Lagos Ruzic ke rike da ragamar shugabantar Zimbabwe. A cikin jerin suna yadda ya bayar akwai Marshall Monetti da ke taka leda a Faransa da ɗan wasan tsakiya Aston Villa Marvelous Nakamba da kuma Kama Billiard da ke wasa a Afirka ta Kudu. Haka kuma an ambata sunan tsohon ɗan wasan baya na Everton Braden Galloway da sunayen 'yan wasan da za su kara da Black Stars in Ghana. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai labari a takaice.
Babban jami'in agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffiths ya faɗa a jiya Talata cewar yana tsammanin yunwa ta mamaye yankin Tigray na kasar Habasha, inda shingen yaƙi ya hana isar da kimanin kashi 10 na agaji da ake bukata a yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita. Kwana guda bayan gabatar da rahoton bincikensu game da ƙarshen yaƙin Afghanistan da barazanar ta'addanci da za ta iya tasowa a ƙasar, manyan jami'an sojin Amurka a yau Laraba za su isa majalisar ƙasar, inda za su gabatar da bayaninsu da kuma hujjojinsu na kawo ƙarshen wannan yaƙi da ya kwashe tsawon shekaru 20. haka zalika an ji cewar har ba makami na baya-bayan nan na Koriya ta Arewa wanda ta yi ya hada da wani sabon makami mai linzami a cewar kafar yada labarai ta kasar a yau Laraba.
To masu aro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Sai kan a madadin Yusuf Aliyu Harunde wanda ya ci ni gabatarwa, sai kuma Daniel Brown ya hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a kwana lafiya.